avoir suivi. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen wasu na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da suka kai hari garin Ilele da ke iyaka da jamhuriyar Niger sun halaka mutane uku. A kuma za a ji irin tasirin da marigayi tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Steve Lucas ya bari. Sai kuma shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmancin kan jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama. Mun sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya kasashen Afrika mambobin kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya sun bukaci takwarorin su a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da kungiyar kasashen yammacin Afrika ta kakabawa jagoran juyin mulkin Mali a wannan makon Muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar kudirin shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkin su zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba cewa a gaggauta mika mulki ga tsarin mulkin kasar Mali ba tare da bata lokaci ba Michael Beng Jakadan kasar Gabon na Majalisar Dinkin Duniya ya shaidawa Majalisar Kasashe 15 a madadin gwamnatin sa Ghana da Kenya a halin yanzu dai kasashen Afrika uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu a wani taro na musamman da suka gudanar a ranar 9 ga watan Janairu mambobin kungiyar ECOWAS sun taka bawa kwamitin mulkin sojin kasar Mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan Fabrairun 2022 ba har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025 gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta bukaci kasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu sokar ungulu da aka yi jigilar su zuwa kasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuka a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman Afghanistan a babban birnin kasar a jiya talata ministan tsaron Taliban Muhammad Yaqub ya ce gwamnatin sa ba za ta bari waɗannan kasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba Ina kira ga Uzbekistan da Tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don kwato jiragen nasu in ji Yaqub ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba matuka jiragen sojin saman Afghanistan da Amurka ta horar da su sun tashi da kansu da iyalansu zuwa Uzbekistan a cikin jiragen sama fiye da 40 da suka hada da jiragen sama na A-29 da jirage masu sokar ungulu na Black Hawk ƴan kwanaki kaɗan kafin mayakan Taliban su karɓe kasar a ranar 15 ga watan Agusta Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wasu ƴan bindiga suka kai hari garin Ilele da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar. Sun halaka mutum uku tare da raunata wasu. Haruna Mamman Bako na dauke da wannan rahoton
wadansu mahara ne da ba a san daga inda suka bullo ba okay da makamai suka budawa wadansu bayan Allah wuta a garin Illela local government dake arewa maso gabascin jihar Sokoton tarayyar Najeriya dake kan iyaka da birnin Kwannin Jamhuriyar Niger abin da ya wakana da sauran lokacin hira ga al'adar mutanen wannan garin dudda yake a cikin lokacin kadawar sanyin hunturu ake daya daga cikin ɗan uwar waɗanda wannan bakin lamarin ya rutsa da su da muka saka yi sunan sa saboda dalle na tsaro yayi muna karin bayani
jiya da misalin karfe 10:40 na dare wajajen hanyar Kalmalau wasu barayi sun shigo inda suka soma halbe nan take ne suka abuka suka shigo cikin gari inda suka shigo wata unguwa wadda ta hanyar Kalmalau inda suka tarar da wasu mutane suna zaune sai suka buda musu wuta suka sanadiyar kashe mutum uku kuma suka jikita sauran mutane alhamdulillah dai tsaron Allah da sauran su dai bakin abinda ya faru kenan
wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunanin cewa kura ta lafa a wannan garin na Illela local government kasancewa an dade ba a samu kan hari ba ko abkawa jama'a to makonni da dama da suka shude a lokacin da jama'ar garin suka yi gaba da gaba da yan bindiga har ma suka gama da informer din su yan uwan waɗanda abin ya rutsa da su a cikin garin na Illela local government sun yi kira ga hukumomin tarayyar Najeriya da su kai musu dauki
muna kira ga shugaban karamar hukumar ta Illela da kuma gwamnatin jihar Sokoto da can wajajen shugaban kasa don Allah muna son ba mu taimako kamar wanda aka yi a Isa da Zamfara da sabon birni don Allah muna neman taimako ga gwamnati ta kula da wannan yanki namu na Illela local government inda ya iyaka da Tangaza daga yamma ya iyaka daga kudu daga Niger gaskiya muna son barazana inda wayannan mutane yan fashin daji suka zo suka tarwatsa mana irin garuruwan Illela local government kauyukan Illela inda shahi tsauna da gesa da sabon gari da kuma Luguhuru da gudun-gudun inda yanzu mutanen wannan garin ma ba su zauna cikin gidajen su sun wace sun tesa sun dawo nan cikin gari sun zauna an bar mutane marayu ga su da sauran mutane talaka suna ta yawon bara don Allah muna son a kawo mana dauki wanga yanki na karamar hukumar ta Illela don Allah a kawo mana dauki a taimaka mana gaskiya mutanen nan sun haddabe mu kuma sun sha mana kai don Allah a taimaka mana
man mutun nawa akwai wanda suka ji ciwo
to ina ganin dai dama mutum biyar suka halba kuma uku daga ciki Allah musu cika guda biyu suna kwanci asibiti a Sokoto suna karɓar magani insha Allah
lokacin da wannan abu ya faru Allah ba ku samu aka kawo dauki ba
to gaskiya lokacin da aka yi Allah ya saka mu shugaban karamar hukumar ta Illela da alkhairi gaskiya sun yi iyayen su don lokacin da aka yi halabe nan shi ya dauki wayannan mutane suka kai har Sokoto ga hannun shi wayannan mutane Allah ya masa rasuwa kuma da shi aka aikin su kuma duk irin alhainin da aka yi kananan sauran ma'aikata da mobile da sojoji wallahi sun yi inda har sun biyo wayannan mutane dai Allah ya kadari aka samu dai wanda aka kama cikin su kuma har suka cire
dan bindigar dai sun arce da mutane uku bayan su aikata wannan danyen aiki a garin Illela local government
sun tai da mutum uku dai shi da matar shi dai kuma wani yaro ne shi ma da mata tai ta boye aka tare shi su uku aka
yanzu kun ba suwa da bugon waya
babu wata waya da aka yi da su kuma ko saboda ba kan kula su ba saboda ana alhinin wayannan mutane babu wani bincike da an taɓa yi har yanzu ba a ce kalaba insha Allah
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
gai da Haruna Wambako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Kremlin ta faɗa a jiya Talata cewar ba ta da ƙwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan mako game da matsalolin tsaro a Turai, yayin da Washington ta ce dimbin dakarun Moscow akan iyakar Ukraine shine tushen tashin hankali da ke faruwa a yanzu bayan wata rana ta tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Amurka a jiya Litinin a Geneva. Moscow ta ce za ta jira sakamakon ƙarin tarukan da za a yi a yau Laraba a Brussels da wanda kuma za a yi a gobe Alhamis a Vietnam kafin yanke shawarar ko ya dace a ci gaba da tattaunawa da jami'an Washington. Sai dai Amurka Victoria Nuland, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa, ta shaidawa manema labarai cewar ba mu ga ko kaɗan ba na alamar raguwar tashin hankali daga ɓangaren Rasha, Rashid ce ta haifar da wannan rikici baki daya ta hanyar tura sojoji sama da 100,000 kusa da kan iyakar gabashin Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata ne Allah ya yi wa tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas rasuwa a jihar Florida bayan fama da rashin lafiya. Marigayi Steve na daga cikin turawan da suka yi tace a duniya wajen sarrafa harshen Hausa. Lamarin da ya sa Hausawa da masu jin Hausa ke daukan sa a matsayin wani babban abokin al'ummomin kasashen Afirka. Bayan da ya ritaya, marigayin ya zauna a kasar Jamhuriyar Niger. Wakilin murya Amurka ai Maisulun Muna Barma ya tuntubi shugaban gidan rediyon amfani Alhaji Gray Mabukar wanda ya fara nuna juyayi akan wannan bamban rashi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mishi rahama, Allah ya mishi rahama. Allah ya sa kwanciyar hutane shi da yalin shi duk muna yi musu gaisuwa. Steve Lucas da nazo ya zo nan Niger. Da yake yana nema correspondent na Hausa nace ni babalbare ne ban yi Hausa ba na so mai mishi Hausa amma naji Hausa ci nace ya da nasara zai ji Hausa ni da babalbare ban ji Hausa ba yiwa nace zai yi kawai yau ye gyara ni gobe in ye gyara ni hakan ga har gaba ɗaya yake ya koya mini aiki radio hakan ga ne mun ga zuna da Silicus yau shekara da shekaru alhamdulillah Allah ya sa Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rahama Allah ya sa ku jafuta ne mu da mun kai saura idan lokacin mu Allah ya sa mu cika da imani
wani abu ne zaka tuna daga cikin halayen shi marigayi
halaye iya tare da mutane dari bisan dari wanga sani Hausa da ya sa shi cikin duniya kuma mutane da yawa ya da tsibiko yake juya Hausa ko Bahaushe na Sokoto ko na Katsina ba zai yayi ba alhamdulillah Allah ya mishi rahama
mun yi aiki sosai tare go
mun yi aiki sosai tare fiye da shekara 30 mun ga aiki tare da Steve Lucas
ya za a iya kwatanta wannan rashi ayo a duniyar harkar sadarwa
babban rashi ne ga murya Amerika ga mu kuma wanda muka zanna kalkashin shi
a gaida asli kuma Allah ya bada hakurin jure wannan rashi amin to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kode shi kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a rayuwa dukkanin wata halitta tana rabar jinsin ta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa amma sabanin haka ba a fiye samun jituwa tsakanin mata yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake
ina mu'amala da mata sosai ko na san su ko ban san su ba yawanci idan an hadu karo na farko mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka gaskiya aka sani aka samu haka amma ni gaskiya idan naje wajen biki ko gidan gyaran jiki haka ina shiga in musu sallama sai mu gaisa sannan nakan sake in dan dauko topic inda za su so haka da na ga zamu iya discussing tare mu yi hira wata na ma sai kiga har an exchange number a ci gaba da zumunci barin ma idan za a dade kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade ana zaune waje daya ana tare to kin ga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya
to yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su kamar yanzu haka ina iya shiga wuri ku hadu da mace sai ta miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane wani lokaci kuma mata suna tunanin banta ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijin su irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace
ban irin tasiri yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata
ba shi da wani tasiri saboda kin hadu da mace kin mata wulakanci ko kin na mata wani irin kallo kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin bada wannan fuskar ta farko to irin wa'annan dai yakan kawo duku ma baya ne saboda kin rasa wannan tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma
to wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su
akwai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace ko take bukatun wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san cewa ƴan uwarsu mace tana bukatar taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko bata da shi ko kar ta yi miki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon ƴar uwarta mace
Hajiya Rabi
yawa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wanda ya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba shi yasa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala
so Hajiya Sa'a a gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace iya kyakkyawan mu'amala musamman idan da akwai ilimi da wayewa dan yanzu kin ga alal misali na zauna a takaice a makaranta zaman da muka yi a makaranta mata suna taimaka junan su wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encourage naka sa lalle lalle ka zo ka je kada a je ayi ba daidai ba ko kaza ba ko za ga mun hadu muna taimaka wa junanmu sannan ko da tafiya akai yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun hadu kansu an san juna a dakin ba a dakin ba ko a masallaci aka sai ki kamar uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da kuma ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta baki shawara wanda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya
yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawanta ba sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano Fida Barista Amina Umar ta bayyana
gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakannin mu suna gaya mana mutum zai tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je su gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kainika so zan iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan zan iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa zan iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewa mu abokan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko mace ta zama mace mai shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiya. Sannan a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci sun shallake hankali, za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba, saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya, za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne, saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure, kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
A yau demokradiya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna cigaban da kasashen duniya suka samu. Ma ya zuwa wannan lokaci a Najeriya ana samun karancin mata a majalisun, inda ake gani za su iya bada gudunmawa wajen taimakawa ƴan uwansu mata, lamarin da Hajiya Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata.
Mu dukan mu nan dai zance a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyen baya, sun ki sakewa mata su shigo ciki su yi walwala. Abin da nake nufi nan da walwala, a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama, ban sani yadda suke duban shi ba, suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu. To ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa, ba maganan gasa a ciki. Kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba, akwai abubuwa da ya shafi na incin da ya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa da zamantakewa auren ta. To duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan, so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da haƙƙinsu. Akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani, akwai inda wani haƙƙi sai mace ne za ta iya kare haƙƙin mace ƴar uwarta. Ba mu ce mazan ba za su iya ba, za su iya, amma wani abu din ita mace yanda za ta duba yanda zai yi ma mace ƴar uwarta, shi namiji ba zai gane shi ta wannan fuskan ba. So don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba don komi ba, da mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokinmu.
To Hajiya Abida, me zaki dora akai?
Gaskiya mata muna tsoron siyasa, ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da ƙarfin gwiwa. Mata da yawa da suke son su shiga siyasa, na tabbata miki ba don su yi kuɗin ba ne, don su yi canji ne. Mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana. To a gani na, in akwai mace a gurin da ya kamata, za a samu canjin da ake bukata. Saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne, mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba, bata san komi na ta ba, amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ƴar ta ce ko kamar wata ƴar uwar ta ce, kuma yadda za ta taimake ta ba shamaki game da wannan na san ta ko ban san ta ba, a Kristan ce ko musulma ce, a inyamura ce ko bayarba ce, za ta taimake ta kamar ƴar uwar ta. In ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon. To kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci.
To mai sauraro, duka abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya.
A gai da Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci da Awul Garba zai kama mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sai da yin namuna wannan makon ne da jaridar Nijeriya ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ta yi mana cewar shugaban kasar Kamaru Mista Biya a yayin da ya je buɗe kallabin cin kofin nahiyar Afirka da aka yi a filin kwallo na Olympic da ke Benin ya wuce sama da motoci 50 ne da suka yi jerin gwano domin yi masa rakiya. Sai kuma jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru, Allah ita kuma ta gurbata mana cewar gwamnatin Kamaru ta ware magudan kuɗaɗe har miliyan 90 na saifin kudin kasar a cikin kasafin ta na wannan shekarar 2022 domin habaka bangaren noma da kiwo a bakin kasar jaridar da message kuma ta kasar Kamaru ta ce matashin nan masanin harkokin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Abdulrahman yana neman kawo tsaiko kan al'amuran tsohon kaftin din kasar Kamaru Samuel Eto a yayin da aka zabe shi a kujerar shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Ekafo Abdulrahman ya maka makarabin samu ya tafi da shi kansa domin ganin cewar ba a yi zaben a kan ci ba sai jaridan The Guardian Post kuma ta ce bangaren da ke kula da kudade na kasar Jamhuriyar Kamaru tana so a yi mata sakiyar da ba ruwa amma yanzu haka ake ganin cewar wajen neman kashe hanyoyin asusun tura kudade ta hannun wayar salula domin ana ganin yanzu haka wannan bangaren yana nema ya samu matsala a fadin kasar baki da bayan kuma al'umma sun amince da wannan asusun na tura kudade ba tare da wadansu matsala ba sai kuma jaridar Africa Media wanda ita kuma ta ce wadansu ba ta gari a yanzu haka a kasar Jamhuriyar Kamaru sun kama wadansu yan jaridu guda uku yan kasar Tunisia a yayin da suke yawo a cikin birnin Douala sun yi musu wace amma kuma daya daga cikin barayi ya fada hannun hukumar kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu da ana nema a danko sauran abokansa waɗanda suka sake waɗannan mutanen suka kwashe musu kuɗaɗe da kuma tamarorinsu har da na'urar da suke amfani da shi wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum musamman ta bangaren aikin jarida sai kuma jaridar Sanciyar Aliyu kuma ta ce kasar Kamaru ta kashe makudan kuɗaɗe wajen gina sabbin filayen wasanni na irin na zamani a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin karɓar bakuncin wasan kwallon kafa da ake gudanarwa a yanzu haka na cin kofin nahiyar Afirka Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gai da Malam Awal Garba yanzu kuma sai wasu sakon da kuma su raku ya kira ta waya kuna ajiye mana
Assalamu alaikum dear America sunana Bakar Atlant wanda ramar kuma wasu jihar ke Nigeria wallahi mun matsala tsaro a Nigeria ya kai matuƙa ina cewa ga gwamnatin Nigeria ya kamata a ce video da wasu su kawo ƙarshen matsalar tsaro duba da yadda yanzu a arewa yadda yan bindiga suke cin karen su ba ko ba sai gaskiya a wannan gwamnati na babu gwari a kullum matsala
assalamu alaikum dear hoja ne magana Malam Ibrahim Sumeka Udije alayyan kuma jama'a jihar Bauchi Najeriya ne ke garin Biyo Hausa kuma yau ra'ayi na yau ina godiya ga gwamnatin jihar Yobe da sai na tuna da hawan mutum ko ina uwan da saka da alheri assalamu alaikum DOA mai magana Uda Muhammadu a Jikuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger sai zan amfani da wannan damar da kuke bayar na cewa da su da albarkatun da kinsu ni kira na ga shugabannin aiko wasu wanda suka sawa shugaban gwamnatin soja na Mali da manyan karatun ka tafi kuma akan tattalin arzikin su da kudaden su da rufe iyakoki to wannan tafin kuma da suka sa mu abin da muke gudu a nan ba ya tasiri akan shugabanni abin da yake tasiri akan talakawa ne wanda ba su je ba su gani ba ɗan kasuwa ne masu sana a hannu akan su ne su tasiri kuma su kuma daga birnin na Afirka su ma su kwatanta gaskiya
madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice
Kasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na Mali a wannan makon. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci kasashen Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa kasashe da ke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata. aka hana an ji cewar Kremlin ta fada a jiya talata cewar ba ta da kwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan makon game da matsalolin tsaro a Turai.
Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izirtafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ke ni gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karo. Ni Sarfila Hashim Gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗawa. Assalamu alaikum.